إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta Laraba a yau muna safiyar 26 ga watan Safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 20 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na hudu a cikin karatun littafin aqidatu tauhid na babban malami fadilatu sheikh salih ibn fawzan al-fawzan Allah madaukakin sa take saka mishi da alkhairi a wannan majalisi mai albarka masjidul imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar Rauda Quarters a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya gabata har yanzu muna cikin albabul awwal wanda mun karanta al-faslu thani zuwa karshen sa shine fi bayani masadiril aqida wa manhajis salaf fi talaqiha bayani akan tushe inda ake tsotso aqidar ahlus sunna wal jamaa da kuma manhajin salaf magabata wajen karban aqida da yadda suke daukan aqida da matukar muhimmanci zamu tashi yau insha Allah ta'ala akan al faslu thalith shine malam yace fi bayani lin hirafi عن العقيدة وسبل التوقي منه wannan a babi ne wanda yake da matukar muhimmanci wanda yake da muhimmanci a addinin mu da kuma yake da alaka kai tsaye da rayuwar mu ta nan duniya wanda zai mana bayani akan wato illoli da mummunan aqida yake da shi da kuma muhimmancin riko da aqida mai kyau domin samun ingantacciyar rayuwa a nan duniya da kuma samun sakamako mai kyau a gaba ga Allah a ranar tashin alkiyama to shine malam yake cewa fi bayani lin hirafi anil aqida bayani akan wato karkata daga aqida domin al-inhiraf yana daukan ma'anan al-mailu wal-udul an shay shine wato kaucewa ko karkacewa daga asalin ma'anar abu ga wato ga asalin yadda abu yake nan wanda shine mafi daidai mafi miƙewa amma mutun ya kauce ya baude to wannan kauce wanda mutun zai yi ya baude ya bar asalin hanya miƙaƙiya shine malamai suke kira wato ake kiran shi da al-inhiraf to shine malam yace wannan babin wannan fasalin zai yi mana bayani akan al-inhirafu anil aqida wato kaucewa ko zamewa ko baudewa daga asalin tatacciyar aqidar musulunci wasubulut tawakki minhu da kuma hanyoyin da za a bi domin samun kariya daga lalacewar aqida ko kuma kaucewa daga wato asalin kyakkyawar aqida. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Malam yake cewa al-inhirafu anil aqidati sahiha muhlikatun wa diya. Malam yace kaucewa daga aqida ingantacciya abu ne wanda yake halakarwa, halaka ce da kuma lalacewa, halaka ce da daidaicewa a ce mutum bai da kyakkyawar aqida, ya rabu da aqida mai kyau. Li anna al-aqidata sahiha hiya dafi'ul qawiyyu ila al-amali an-nafi', domin aqida ingantacciya wato ita ce kamar abu wato mai tunkudawa da karfi wanda zai tura mutum zuwa ga aiki mai amfani. Bi ma'ana shine duk abin da mutum zai yi ba zai amfane shi a gaba ga Allah ba sai in yana da kyakkyawan aqida. Amma duk abin da mutum yayi matukar bai da kyakkyawan aqida, to wannan abin da ya aikata din ba zai amfane shi a wajen Allah ba ranar tashin alkiyama, kamar yadda muka yi ta karantawa tun satuttukan da suka gabata tun da sun farko cewa aqida ingantacciya ita ce wato tushe ko tubali da ake daura ginin ayyukan musulunci akai. Duk abin da mutum yayi in dai da sunan aikin musulunci ne, to matukar bai da ingantacciyar aqida to aikin banza yake yi a wajen Allah, wannan aikin ba zai amfane shi ba. Aiki zai amfani mutum ne a gaban Allah in yana da aqida mai kyau, amma in ba shi da aqida mai kyau to wannan aikin ba zai amfane shi ba, zai zama aiki ne wanda yake wato wargajajjen aiki, laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah, ba zai mori aikin ba a duniya, ba zai mori shi ba a lahira. Daka shine malam yace li annal aqidatu sahiha hiya dafi'ul qawiyyu ila al-amali an-nafi', saboda ingantacciyar aqida wato kamar ka ce shine abu mai tunkudawa da karfi wanda zai tura mutum zuwa ga aiki na aiki mai amfani, ya zama yayi aikin kuma aikin ya amfane shi. Wal fardu bila aqidatin sahiha, malam yace idan kuma mutum ya zauna bai da aqida mai kyau, yakunu farisatan lil awhami washukuk, idan mutum ya zamana cewa yana rayuwa a duniya bai da aqida dangane da musulunci, bai da aqida dangane da alqur'ani, bai da aqida dangane da addininsa, bai da aqida dangane da dukkanin abin da yake aikatawa na duniya gaba daya, bai da kyakkyawan aqida, bai san ina ya dosa ba, kamar yanda zaka ji da yawa a bakin mutane cewa shi bai da wata aqida, shi ne kawai dai shi musulmi ne, amma bayanin aqida kan bai ma san ina ya dosa ba, to kaga wannan musuluncin sa akwai matsala a ciki. A ce mutum yana addini amma kuma yace shi a babin aqida bai san inda ya dosa ba, bai san wato me yasa a gaban sa ba kenan, kaga wannan ya samu babban matsala. To shine malam yake cewa idan mutum ya zauna bai da kyakkyawan aqida to zai wayi gari, ya kunu farisatan, zai zama kaman kayan farauta ne, abun farauta ne, lil awham, da dukkanin wata dimuwa da za a buga kansa, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, sai zama na cewa shi bai da tsayayyar fahimta dangane da addini, bai da hanya tsayayya dangane da addini, daka zai zama na kamar an jefa shi ne a cikin filin kwallo, wannan ya buga shi ta can, wannan ya buga shi ta can, wannan ya buga shi ta can, kaga ya shiga cikin dimuwa kenan. Shi yanzu bai san a ina ya auje da yake ba tukunna, bai san a ina yake ba tukun, zai zama kamar tamole ne kawai, wannan ya milla shi can, wannan ya milla shi can, wannan ya milla shi can, saboda haka shi ina ne wadda yake gaskiya, hanyar da yake gaskiya shi bai sani ba, bare taɓa sani ba, saboda me? Saboda bai da kyakkyawan aqida, bai da aqida mai kyau, don haka duk wani irin shakku ko wani irin a tunani da aka ɗauko to sai a ɗaura shi akai, kuma sai ya tafi akai, saboda shi bai da aqida ta kansa. Muna fahimta ku? To shi ne malam yake cewa ya kunu farisatan lil awham, zai zama wato kamar kayan farauta ne dabban farauta ne da dukkanin wata dimuwa wa shuku da dukkan wani kokonto duk wani shakka zai fada kansa saboda bai san ina ya dosa ba daka in aka daura shi akan wannan in yaji na wancan sai fara kokonto akan wannan da yake kai da shin gaskiya ne ba ko ba gaskiya bane in ya koma can din ma in yaji wani sai sake shiga kokonto anan daga shi har abada ba zai tsaya a waje guda ɗaya ba har abada malam yace allati rubbama ta tarakamu alai wanda wannan wato dimuwan da shakkan idan suka yi masa yawa suka zama kayan lodi akan shi fatahjubu anhu ru'yata sahiha lidurubil hayati sa'ida sai ya zama na cewa wannan abun sun wato shamakance tsakaninsa da yadda zai gani mai kyau domin ya samu rayuwa mai kyau sai zama na duk wata hanyar da za ta samu masa rayuwa mai kyau wannan dimuwa da shakka da kokonto sun shamakance tsakaninsa da ganin wannan hanyar ba zai gani ba ba zai fahimta ba hatta tabiqa alaihi hayatuhu har awayi gari rayuwarsa ta zama ta masa kunci thumma yuhawilu takhallusa min hadha ad-dayq sai ya wayi gari yana so ya kubuta daga wannan kuncin rayuwa sai shiga cikin kuncin rayuwa karshe sai yayi kokari wajen ganin yaya zai kubutar da kansa daga wannan kuncin rayuwa bi inha'i hayatihi walau bil intihar sai yayi kokarin ya ga yaya zai kawo ƙarshen rayuwarsa yaya zai datse rayuwarsa koda ta hanyar yayi committin suicide ne kashe kansa saboda ba shi da aqida mai kyau ba shi da matsaya a rayuwa ba shi da alƙibla a rayuwa rashin alƙibla a rayuwa kuma yana jefa mutum a cikin kunci daga lokacin da mutum ya shiga cikin kunci kuma wannan kuncin na rashin alƙiblar rayuwa duk inda aka ja shi ya bi duk inda aka ja shi ya bi duk wata shakka da wani dimuwa da ya zo ta fada kansa to karshe zai koma ne yana tunanin ya zai ya kawo ƙarshen rayuwarsa koda ta hanyar ya committin suicide ne ya kashe kansa kama huwa alwaqi'u min kathirin min alafradi alladhina faqadu hidayat alaqidati sahiha malam yace kamar yadda shine abin da yake wakana yake faruwa akan da yawa daga cikin mutanen da suka rasa shiryarwa irin ta ingantacciyar aqida sai su rasa ya zasu da rayuwar tasu saboda ba su ayi ba su da aqida mai kyau malam yace kuma wal mujtami' الذي لا تسوده عقيده صحيحه هو مجتمع بهيمي دو وتا الومه كو وني كوميونيتي ودا با عقيده انغانتاتيا كي جاغورانتا با مالن يتي تو ونن كوميتين كوميونيتي ني ايرن دابوبي مجتمع بهيمي كوميونيتي ني ايرن دابوبي indai ba aqida ingantacciya ke jagoranta ba to za a koma rayuwa ne kawai irin ta dabbobi yafqadu kullu muqawwimatil hayatis sa'ida wannan community din wannan matattaran al'umma din zai rasa duk wani abin da ke miƙar da abin da ke tsayar da rayuwa ta zama rayuwa ingantacciya rayuwa mai kyau rayuwa cikin kwanciyar hankali za su rasa shi wa in kana yamliku الكثير من مقومات الحياة المادية التي كثيرا ما تقوده إلى الدمار مالن يتي كودا كوا أتي ينا ملك يا ملكي ديوا دك تكين أبوبوا دك يجار رايوا تزاهري ودا كرشي زي جاش نيما إزوا غا حالك إزوا غا روشي كودا كوا أتي ونن الأمر كودا أتي ونن متترن الأمر تامل لكي duk wani abin da ke gyara rayuwa na zahiri akwai ingantaccen harkan lafiya akwai ingantaccen harkan tsaro akwai ingantaccen harkan ilimi akwai ingantaccen harkan kasuwanci akwai duk wani abu yana nan a ingance mutane suna samun kuɗi ga manyan gidaje ga manyan kaza amma muddin ba su da aqida ingantacciya malam yace to sun rasa duk abin da ke sa rayuwa ta yi albarka rayuwa ta yi daɗi muna ganewa ku koda ko al'umma ta fi kowace al'umma ci gaba a duniya malam yace kama huwa mushahadun fil mujtami'atil kafira, kamar yadda muke gani a wato ainifin cikin communities na kafirai, kasashen kafirai, garuruwa na kafirai. Li anna hadhihi al muqawwimat al madiyya tahtaju ila tawjih wa tarshid, domin wannan ababin da ke tsayi da rayuwa amma bangaren dukiya suna buƙatan a sanya musu mafuskanta al-qibla, suna kuma buƙatan nusarwa. Idan mutum ya mallaki duniya da kuɗi da kayan marmari na duniya, to yana buƙatan guidance. Matukar bai samu wannan guidance din ba, to wannan dukiyar kuma ita ce za ta ja shi zuwa ga halaka. To shine mallam yake cewa, koda a ce al'umma ta mallaki komai na zahiri na rayuwa, to matukar bata da ingantacciyar aqida, to wannan kayan da ta mallaka na zahirin rayuwa shine kuma zai jagorance ta zuwa ga halaka. Saboda me? Saboda su waɗannan kayan zahirin suna buƙatar nusarwa, suna buƙatar jagoranci, to su kuma ba su rasa ba su da shi. Daga ƙarshe za a wayi gari ga komai nan sun mallaka, ba yunwa, ba kishirwa, ba komai. Amma sai kaga mafiya yawa waɗanda suke committing suicide, su kashe kansu, sun fi yawa daga cikin su. Saboda me? Ba su da ingantacciyar aqidar da zai jagorance su a rayuwar duniya. Ya mallaki komai na duniya, amma ƙarshe rayuwar ta kare a asara da nadama, saboda ba shi da aqida mai kyau, ba shi da ingantacciyar aqida. Yace lil istifadati min khasa'isiha wa manafi'iha, kafin wato a amfani wannan kayan duniya, to dole tana buƙatar wato ainifin wanda zai yi jagorance ta, wanda zai yi guiding din wanda ya mallaki wannan abun. Wala muwajjiha laha siwal aqidati sahiha, babu kuma abinda zai daura shi akan hanya madaidaiciya, ya fuskantar da shi hanya mai kyau in ba ingantacciyar aqida ba, aqida mai kyau. Qala ta'ala, Allah yana cewa, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan, Allah yana cewa ya ku manzanni, kulu min at-tayyibat, ku ci daga tsarkakan abubuwa tsaftata, wa'malu salihan, sannan kuma ku yi aiki nagari. Kaga kenan ashe shi kayan duniya, aqida mai kyau ta musulunci take jagorantansa ta hanyar abubuwa guda biyu. Abu na farko shine duk abin da zaka ci ya zama halalle halaltacce, tsaftatacce, tsarkakakke. Na farko kenan ya zama halalle asalin fi halalle fi nafsihi, a asalinsa shi din halalle. Sannan kuma ya zama halalle fi muktasibihi, hanyar da ka bi ka samo shi ya zama shi ma halalle. Dan akwai abin da yake halalle fi nafsihi, amma hanyar da aka bi aka samo shi kuma fa haram ne. Kamar misali, mutum ya ci naman kaza, halalle ko kaza fi nafsiha halalle, amma sai ya samo kudin da ya saye kazan ta hanyar haram, ko ya sato kudin ko ya sato kazan, kaga ita kazan a asalinta halalle, amma hanyar da ya bi ya samo kazan kuma fa haram ne. Saboda haka tasirin hanyar sai ya hukunta a kansa shi, a karan kansa a yanzu wannan kazan haram ne a gare shi. Muna fahimta ku? Saboda haka shi wannan kazan yanzu a karan kansa shi haram ne a gare shi, amma a sauran mutane da suka samo ta ta hanyar halal ba, halal ce a gare su. Akwai abinda kuma asali tun a tushe ma fi ainihi fi nafsihi haram ne. Kamar mutum ya ci naman kare, idan ya fi kowa tsaftan hanyar samun kuɗi sai ya ci naman kare, ai ya ci haram, ya ci haram. Saboda me? Saboda asalin abin ma haram ne. To shine Allah yake cewa, ya ayyuhar rusul, ya ku manzanni, kulu min at-tayyibat, ku ci daga tsaftatan abubuwa wanda suke a asalin su tsarkaka ne, sannan hanyar samu su ma ya zama tsarkakakken hanya. Bayan kun ci kuma ba a ci a tashi ba, bayan an gama ci an koshi, wa amalu saliha, a kuma yi aiki na gari, ai aiki na gari. To kaga kenan, shi ne yasa mallam yake nuna mana, in mun fahimci maganar mallam, ashe su waɗancan kafiran me yake kai su zuwa ga halaka, shine rashin aqida. Suna samo dukiya, suna samo komai, amma na farko dai su a wajen su babu wani abin da yake halal ko haram ba san wannan ba kaza halal ne kaza haram ne su a wajen su babu wannan saboda kai yadda zai ci naman kaza haka zai ci naman alade haka zai ci naman jaki haka zai ci naman kare haka zai ci naman kare eh na biyu hanyar samu kudin ba ruwansa da halal ko haram din ka'idar mutanen jahiliya kenan tuntuni alhalalu ma halal bi yadayya shi abun da suke cewa kai ba maganar wani halal ko haram duk wani haram ko to bai shigo hannu bane amma in dai ya shigo hannu to halal ne alhalalu ma halal bi yadayya abun da suke cewa kenan ka'idar su halal guda ɗaya ne kawai shine abun da ya damke shi a hannuna to ya zama halal eh amma ana iya ce kuri haram ne kafin ya shigo hannu amma in dai ya shigo hannu to a wajen mutanen jahiliya kawai ya zama halal eh din inda Allah baya so ka kashe ma da ba zai kawo maka ba wannan fahimtar mutanen jahiliya kenan to kaga kuma haram babu abun da ke wargaza rayuwar al'umma rayuwar mutum a shi kadai da rayuwar al'umma in general kamar haram duk yadda mutum yake rayuwa al'umma take rayuwa in dai akwai haram a cikin gudanarwar rayuwar al'umma to al'ummar ba za ta je ko ina ba ba za ta je ko ina ba dan duk inda haram yake to albarkan Allah tana tafiya daga wajen tana tafiya daga wajen saboda haka koda a ce kaga kasa ko al'umma ko gari komai yayi kyau an gyara waje kana ganin ana shugabanci na adalci ana kaza muddin akwai haram a wajen to mai yuwa sai dai ka ringa ganin kyan kasan ko kyan rayuwar kasan a zahiri amma su ɗan cikin kasan sun san me yake cin su a ciki sun san me yake cin su a ciki amma kai da kake daga waje kana ganin cewa ai kasa kaza kan sun tsallake mu sun wuce amma su sun san me yake damun su sun san me yake damun su wa qala ta'ala sannan Allah ta'ala yana cewa wala qad ataina dauda minna fadla ya jibalu awi bi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid Allah yake cewa wala qad ataina dauda minna fadla hakika mun ba mu annabi dauda falala daga wajen mu ya jibalu muka ce ya ku duwatsu awi bi ma'ahu wat-tayr ku dinga amsa tasbihi tare da shi haka nan ma tsuntsaye idan annabi dauda yana tasbihi Allah ya ce da tsuntsaye da duwatsu mun hore masa su lokacin da yake tasbihi suna bin shi suna amsawa inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil'ashi wal'ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab Allah yake cewa hakika mun hore duwatsu tare da annabi dauda suna tasbihi tare da shi safiya da maraice haka nan ma kuma tsuntsaye Allah ya ce mun tara su a gaban annabi dauda duka suna wato biyayya ga annabi dauda suna tasbihi tare da shi in yayi tasbihi su amsa Allah ya ce bayan nan kuma wa alanna lahu alhadid sannan kuma mun wato ainifin tausasa masa karfe mun bashi tamkini akan juya karfe da hannunsa kamar yadda mutum ke lugugwita cingan da hannunsa haka annabi dauda alaihi salatu wassalam yake lugugwita karfi eh shine Allah ya ce a suratul anbiya wa allamnahu san'ata labusin lakum liyuhsinakum min ba'sikum ko lituhsinakum min ba'sikum a qira'ar mu da muka saba ta asim ibn abi najid al-kufi riwayan hafsu da shauba wasu kirawoyin sun zo lituhsinakum min ba'sikum kamar qira'an nafi riwayan warshu da qalun da sauran kirawoyi kaga ko dai zama wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum kaga ad-damir ya'udu ila as-sana'a kina ko li yuhsinakum wa ad-damir ya'udu ila daud alayhi salatu wassalam Allah ya ce mun koyar da shi sana'a ta hada silke silke domin ya tare ku ya muku garkuwa a lokacin yaki fa hal antum shakiru shin za ku yi godiya ma Allah to shi sai Allah yake cewa ani'mal sabighatin Allah ya ce muka ce da annabi dauda ka dinga yin cikakken silke wa qaddir fi sardi sannan kuma ka wato ainifin kintata wajen yin sakar wa'malu salihah sannan da kai da iyalanka ku yi aiki nagari inni bima ta'maluna basir domin ni mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa kaga mallam yana so ya nuna mana kenan bayan Allah yayi kira zuwa ga manzanni gaba daya ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah to sai Allah yayi mallam yana nuna mana cewa yanzu kuma Allah ya kira zuwa ga annabi Dawud da ake bance cewa ani'mal sabighati wato ka dinga yin wato ainifin silke cikakken silke ka dinga yin cikakken silke ani'mal sabighat kaga sai Allah ya nuna mana yayi kira a kebance zuwa ga annabi Dawud ne cewa shi ma ya rike sana'arsa ta silke da kyau kuma ya inganta ta waqaddir fi sad ka kintata wajen yin sakar wa amalu salihah sannan kuma bayan kai silke an sayar an samu kudi an ci an koshi to da kai da iyalinka kuma ku yi aiki na gari shine daidai da ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibati wa amalu salihah sai Allah ya ce inni bima ta'maluna basir a wannan suratu saba a suratul mu'minuna sai ya ce wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim ina gani ina sane da duk abin da kuke aikatawa anan kuma sai ya ce inni bima ta'maluna basir duk abin da kuke aikatawa ina gani to bayan annabi Dawuda sai dan sa annabi Sulaimana alaihi salatu wassalam Allah yake cewa wali Sulaimana riha Allah ya ce sannan kuma mun hore ma annabi Sulaimana iska guduha shahru tafiyalta da safi wata guda ce warawahu ha shahar da kuma wato ainifin a yammacinta shi ma tafiyar wata guda ma'ana Allah ya hore mu annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam iska sammakon da za ta yi ta tashi za ta yi tafiya a sammako gabanin rana ta fito tafiyar da in akan abin hawa za ka yi mafi sauri za ka yi wata guda haka nan kuma in ta kama yamma shi ma za ta yi tafiyar da kafin rana ta fadi za ta yi tafiyar da in ka hau abin hawa mai sauri za ka yi tafiyar wata guda shine guduhu ha shahrun warawahu ha shahar Allah ta'ala ya ce guduhu ha shahrun warawahu ha shahar wa asalna lahu aynal qibri Allah ya ce sannan muka bubbuko masa da narkakkiyar tagulla tana gudana shine wa asalna lahu aynal qibr Allah ya ce wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih akwai daga cikin aljannu wanda Allah ya hore a gaban annabi Sulaiman suna aiki karkashin sa da izinin ubangijinsa Allah ya hore masa aljannu nau'i nau'i suna aiki tare da shi kamar yadda yake fadi a suratul sad fasakhalna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab washayatin kullu banna'in wa ghawwas wa akharin muqarranin fil asfat Allah ya ce mun hore mu annabi Sulaiman shaydanu aljannu kangararru duk wani irin kangararren aljani da ka sani Allah ya ce akwai a karkashin mulkin Annabi Sulaiman duk wani magini da mai nutso cikin ƙasa a fito da kayan amfani ma jama'a Allah ya ce aljanu ke ma Annabi Sulaiman wannan aikin Allah ya ce kai wa akharina akwai wasu shaydanin ma muqarranin fil asfal wanda ga sunan an daddaure su a hankok an sanya musu hankok an daure su saboda sun yi laifi aljani yayi laifi an kama shi kaga mulki ayi kai mulki ai dan runjunan annabi Sulaiman runjuna ce babba kamar yadda Allah ya ambata a suratul namli wa hushira li sulaimana junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fa hum yuz'u hatta idha ataw ala wadi an-namli qalat namlatun ya ayyuha an-namlu dukhulu masakinakum la yahdimannakum sulaiman wa junuduhu hum la yash'urun kaga a mulkin sa Allah ya ce an tattara masa wa hushira li sulaimana junuduhu min aljinni wal insi wat tayr akwai aljinn akwai mutane akwai tsuntsaye duka a karkashin mulkin sa Allah ya ce wa man yazigh minhum an amrina duk wanda kuma a cikin su ya kauce ma umalnin mu nuziquhu min adhabis sa'ir zamu dandana masa daga azaban wutar sa'ira Allah ya ce ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib suna aikata masa abin da yake bukata na manya-manyan gine-gine wata masila da mutum-mutumi wajifanin kal jawabi da wato ainifin akusa jam'i na akushi kenan ko tukwane wanda suke manya-manya kamar tafkuna ko kuma kafaffun tukwane ko kuma kafaffun duwatsi shine wata mathila wajifanin kaljawa watu a akushi wanda suke manya manya in ka gansu girman su kai ka dauka teku ne wa kududin rasiyat ga kuma tukwane wanda suke kafaffu wanda su aka kai suke ba ma a sauki shi daga kan murhu saboda kullun kawai a cikin daura girki ake a sauki a daura a sauki a daura a sauki a daura sai Allah ya ce to i'malu ala daud shukra ya ku iyalan daud kaga annabi suleiman a yana cikin su wannan falalan da muku Allah ya ce to ku yi aiki don godiya ku yi godiya ma Allah wa qalilun min ibadiyash shakur Allah ya ce amma masu godiya cikin bayina yan kadan ne yan kadan ne kaga da irin kiran da Allah ya yi wa mahaifinsa shi ma kiran da ya masa kiran ku ci mai kyau sannan ku tashi ku yi aiki na gari don aiki na gari shine godiya ma Allah in ya ba shine ka tashi kai aiki na gari to shine malam sai yake cewa fa quwwatul aqidati yajibu alla tanfuka anil quwwatil madiyya karfin aqida ya zama dole karfin aqida da mutun zai zama yana da shi da kuma karfin aqida da zai zama al'umma tana da shi malam yace wannan dole ne babu makawa wajibi ne dolen dole ya zamana wato bata warware ba daga karfin da al'umma take da shi na dukiya ya zamana domin lafazin al-infikaku yana da ma'anoni daga cikin ma'anansa shine abinda wato infasalat ajza'uhu aw inhallat aw taharrarat ya zama abu ne wanda bangarorin sa suka warwatsu suka warware suka tarwatsu to abinda yake nufi shine karfin da al'umma take da shi na karfin dukiya da kayan masarufi na rayuwa to ya zama na karfin da take da shi na addini da aqida ya fi zama dunkulallen karfi sama da karfin da take da shi a wannan bangaren tattalin arziki na duniya dole ne malam yace wannan ba makawa fa in infakat anha bil inhiraf ila al aqaid al batila idan ya zama na karfin da al'umma take da shi na aqida ya tarwatsi ya karkasu ya rarrabu ta yadda wasu daga cikin al'umma sun karkata zuwa ga batattun aqidu miyagun aqidu saratul quwwatul madiyya wasilatu dimarin wal hidar to za a wayi gari karfin da take da shi na dukiya din zai zama kuma shine hanyar da al'umma za ta lalace hanyar da al'umma za ta rushe kama huwal mushahadul yawma fi duwalil kafira allati tamliku maddatan wala tamliku aqidatan sahiha kamar yadda malam yace shine abinda muke gani a yanzu a daulolin kafirai kasashen kafirai da yawa wanda suka mallaki dukiya amma ba su mallaki aqida mai kyau ba ba su da aqida mai kyau malam yace wal inhirafu anil aqidati sahiha lahu asbabun tajibu ma'rifatuha zamewa ko kaucewa daga aqida ingantacciya tana da sabuba wanda ya zama dolen dole mutun ya san su min ahammiha daga cikin mafi muhimmancin dalilan da ke kautar da mutum daga aqida ingantacciya shine aljahlu bil aqidati sahiha ya zama mutum na farko ya jahilci mecece ma asalin ingantacciyar aqida ya zama na mutum ma bai da aqida ingantacciya kwata kwata ya ma jahilce ta ma bai ma san ma wai kan ma a cikin aqidin ma waccece ingantacciya ma waccece ba ingantacciya ba shi bai ma sani بسبب الاعراض عن تعلمها وتعليمها يا زمانا يا جاهلتي wannan ingantacciyar aqida ne ta hanyar kaucewa ma koyan ingantacciyar aqidan ko kuma koyar da ita shi wanda bai sani ba ya zama baya koya shi wanda ya sani kuma ya zama baya koyarwa to sai ya zama jahilci game da aqida yayi ma mutane yawa mutane sai zamana basu ma san mecece ingantacciyar aqida ba ga aqidu nan sun yawa amma waccece ingantacciya a ciki waccece ingantacciya a ciki yanzu kamar aqidar musulunci
aqidar sunna kowa in ya dauko batansa da dimuwansa sai jingina kansa zuwa ga musulunci sai ce ma tashi aqidar ma ita ce aqida ta ingantaccen musulunci duk wata aqidar da ba tashi ba ingantacciya bace eh kuma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana al'ummar za ta karkasu ta rarrabu zuwa gida 73 duka 72 ɗan wuta ne guda ɗaya ne akan hanya guda ɗaya ne yar aljanna wacce ce yace ita ce wanda nake wanda suke kai irin abin da nake kai a yau ne da sahabbaina to yanzu a cikin aqido ya za a yi mutun ya gane wacce ce ta annabi da sahabbai dole sai yayi karatu dole sai yayi karatu in ba haka ba sai a koma kowa ya ce mu ne musulunci mu ne sunna mu ne na annabi amma kuma fa musulunci da sunna da annabi suna baran-baran da su eh wa kullun yad'i waslan bilayla wa layla la tuqillu lahu bidhak eh wasu mutane biyu ne suka yi rigima akan wata yarinya wannan yana ce budurwa ta ce ya gani yace budurwarsa ce wannan ma yana ce haka suna ta faɗa wanda tijo yana gudun sai yace ku tsaya ga wani shawari in kun yadda ayi amfani da shi a raba gaddama a kira ita Laila din ta zo ta nuna a cikin ku waye saurayinta aka kira wannan aka tsaye da shi a gaban ta aka ce kin taba ganin sa yace ni wallahi ban taba ganin shi ba shi wancan yana jin dadi aka ce to wannan ba ta ce wallahi shi ma ban taba ganin shi ba shine sai yace to wa kullun yad'i waslan bilayla kowa a cikin ku yana ikrarin cewa shine saurayin Laila wallahi la taqidu lahu bizar ita kuma ta ce duk bata san ku ba ƙarya kuke yi kaga to irin yadda da yawa suke wa musulunci kenan kowa yana ce shine musulmin gaskiya musuluncin kuma yana ce ƙarya ne kai ba nawa bane musuluncin yana ce ƙarya ne kai ba nawa bane saboda mutane da yawa sun jahilci ma mecece ma asalin ingantacciyar aqida din akwai wanda shi kuma dauka yake yi in dai kace kai musulmi ne to duk aqidan da kai kawai lafiya lau zaka wuce aljanna saboda kawai kace kai musulmi ne koda kana da aqidan wannan aqidan sa Allah ɗaya ne wannan aqidan sa Allah uku ne wannan aqidan sa ta komai Allah ne saboda haka kawai din an tashi an tattara kawai tunda kun ce la ilaha illallah ko ya ce to udukulu habi salamin aminina ba ce ku kama hanya ku shiga aljanna ai ba zai yi ba akwai furucin da zaka faɗi a baki cewa kai musulmi ne amma aqidarka tana warware shi kamar misali yanzu mutum ya ce la ilaha illallah sai kuma ya ce shi ya yadda da aqidan wahdatul wujudi ya yadda da aqida ta hululiyya ya yadda da aqida ta cewa komai Allah ne kaga yanzu ai wannan aqidan da ta cewa komai Allah ne ba ta warware abin da ya faɗi la ilaha illallah ba ai la ilaha illallah cewa kake ba wani Allah in ba wa in ba Allah da yake sama ba ko to sai kace ai kai ka yadda cewa subhanallah ka yadda cewa komai Allah ne kaga ai ka warware abin da ka faɗi saboda haka bai yiwuwa kuma kace an je lahira da kai da mai aqidar Allah ɗaya kuma da ta tara ku a kai ku aljanna ba zai yiwu ba zai yiwu ba akwai wanda ma zaka je yana cewa wai to ai tsakanin ahlus sunna ma da ayyin bid'a amma wai ba a san ma su wai akan gaskiya ba wai an je lahira kafin za a tantance to tsakani da Allah ina adalci a ce sai an je lahira kafin da a gane wai akan gaskiya ai Allah ma bai maka adalci ba in dai haka ne Allah ma bai maka adalci ba ka tunci Allah da rashin adalci a ce sai an je lahira kafin Allah zai nuna waye mai gaskiya waye mara gaskiya amma tun anan duniya Allah ya saukar da hujjoji bayyanannu da za su bayyana maka aqida ingantacciya da kuma aqida batacciya a fili saboda haka dole a tashi a ilimi malam yace au qillati al-ihtimami wal inayati biha ko kuma karancin damuwa da ba da muhimmanci makaratun aqida yana jawo mutane su jahilci aqida da yawan mutane masu karantarwa ba da yawa ba kasafai zaka ga mutun ya tsayu akan aqida yana bashi muhimmanci saboda dalilai na farko akwai wanda shi yana karantar da aqida da sunna amma wai abin da yake so shine yana so ya zauna da kowa lafiya yana so an zo magana a ce shi malam wani kan ba ruwan sa ba zagi kowa saboda haka shi zai tsaya ce mu ɗan ba ruwanmu ne har ya fara wani ma ka je na ɗan zafin kan nan ku daina furage hamasa za'ida bai kamata kuna yi ai wani ma ya kira wannan da sunan cewa rashin ƙwarewa ne a da'awa saboda ka ba aqida muhimmanci so yoyin ka ƙware a da'awa shine ka jawo kowa ya zama naka da mai cin kaza da mai cin kare da mai cin alade duka kowa ya zo ya rabe ka kowa ya zama naka ai ba zai yi ba ba zai yi a babin kasuwa ana iya haduwa da kowa a babin rayuwar duniya ana iya haduwa da kowa amma babin aqida babin addini babu mujamala a cikin sa ba compromise a ciki babu compromise a cikin sa sai dan haka ba a damuwa da wai cewa wai kana so wai zaka yi da'awa zaka karantar da sunna zaka karantar da aqida amma wai kana so wai a baka so a soke ka ko baka so a zage ka ko baka so a ci mutuncin ka aikin banza zaka yi in dai zaka tsayu akan aqida ta gaskiya kuma ka karantar da ingantacciyar aqida to dole ka shirya kuma ka yadda cewa wallahi da a zage ka za a ci mutuncin ka za a yi maka kazafi za a yi gaba da kai amma in har ka sassauta inda Allah ya zafafa ka sassauta inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zafafa wai da sunan wai kai kana so a tafi da kowa to ba abin da kake kana tuhumar Allah ne cewa Allah ya yi zafi da yawa kana tuhumar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa kai yanzu ka fi annabi sanin harkan da'awa annabi ya fi zai yayi zafi da yawa kai yanzu bari ka sassauta kai yanzu bari ka sassauta kuma abinda zaka gane shine irda'un nasi ghayatul la tudrak yaldar da mutane wai ka gamsar da kowa kowa ya dade kai wallahi mataki ne da ba ya isa ba wanda ya isa kai wannan wajen babu saboda kai ya zama ma kaifinka guda ɗaya ne kawai tauhidi da sunna sak ba zigzag ba zigzag duk inda kaga shirka da bid'a take mata gudu kama ta danne ta duk wanda ya tsaya akan hanya ya tsaya ya rabe ta hada da shi hada da shi ba mujamala a ciki ba compromising a ciki ba daga kafa ba duba suwana da suwana ne suke yi Allah ma da ya tashi kafulta Quraishawa bai duba suwana da suwana dangin annabi da babbannin sa da kawunan sa ba ba ruwan Allah da wannan babu ruwan Allah da wannan ballantana wani a yanzu a ce ka daga kafa ku ka sassauta wai saboda kai baka so a ce wani akwai zafin addini kai baka so a ce wani akwai zafin aqida kuma ba ka san wani abu guda daya wani zaka ga a siyasar sa yana tsananta gaba da wanda bai fatan sa bai damu da a ce yana da zafi a siyasa ba amma wai addini ne baya so a tsananta saboda wai kar a ce yana da zafin addini wallahi kai asara a tim din kwallo yana gaba da wani saboda tim din su ba dai ba club din su ba dai ba amma wai a addini baya so a zafa ba addini baya so a zafa ba ai ya kamata ka gamsu a tim din kwallo da dan tim din ku da dan tim din wancan da dan tim din wancan kowa na ku ne duk wanda aka ci ku aka ci duk wanda aka fadi duk wanda suka fadi ku ka fadi amma har kai gaba akan wannan to wai kuma wai din wani yazo ya zagi Allah ni nayi gaba da shi wai kuma ka ce nayi zafi da yawa to kai anan me kai okay a siyasa da kwallo ana iya zafi amma addini ba zafi addini ba zafi kai ba kai mujamala kan siyasa da kwallo ba sai ni ne kake so a addini yi mujamala in sassauto wai mu zo mu tafi daidai da mabarnaci mushriki dan bid'a a ba za ta je ba ba zai yi ba Allah ya kiyaye saboda haka malam yace hatta yunsha'a na'am malam yace to har a wayi gari ba a ba mu aqida muhimmanci ba a damuwa da karantar da aqida hatta yunsha'a jailun la ya'rifu tilka al-aqida har a wayi gari a tada al'umma mai yawa ba su san aqida ingantacciya ba wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudaduha ba su san me ya saba ya ci karo ya kishiyanci ingantacciyar aqida ba fa ya taqidul haqq wal batila fa ya taqidul haqq batilan wal batila haqqan haka sai a wayi gari wannan al'umma sai su koma suna ma gaskiya kallon ƙarya suna ma ƙarya kallon gaskiya
wannan kuma shine abin da ake yi masoya annabi ana musu kallon makiya annabi ana musu kallon masoya annabi
saboda mutane ba san aikida ba wanda yace a tsaya kan karantarwar annabi da sahabbai wannan makiyin annabi ne a fuskar mutane eh wanda ya kawo karantarwar wasu shehunnai da mafarke da wasu maganganu da suka ci karo da maganar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama da cin zarafin addinin musulunci wannan shi masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ya taqidul haqqa batilan wal batil haqqa
ya makal ya ma gaskiya kallan bata ya ma bata kallan gaskiya kaga wannan ya lalace
ya kauce ma hanya madaidaiciya
malan yake cewa kama qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kama yadda umar ibn al-khattab Allah shi kada yadda a gare shi yake cewa inna ma tunqadu ura al-islam urwatan urwatan idha nasha'a fil islam man la ya'rifu al-jahiliyya malan yace kama yadda umar ibn al-khattab Allah shi kada yadda a gare shi yake cewa za a warware sakan musulunci wato kamar kace a za a warware ginin musulunci sanda bayan sanda idan aka wayi gari wadda bai san jahiliya bai taso cikin musulunci ma'ana wadda bai san yaya musulunci ya faro ba mecece mummunar aqidar da musulunci ya tarar da kafirai akai annabi ya yake su a karanta masailul jahiliya da Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab a karanta miyagun aqidun jahiliya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai saba musu akai malamin ce to Umar ibn Khattab yana cewa duk wanda bai san waɗannan abubuwan ba bai san su ba idan su ya zamana sun yi yawa a cikin musulunci to ginin musulunci za a rushe shi block bayan block block bayan block
saboda me shi bai san bambancin aqida mai kyau da mara kyau ba bai san kyan musulunci ba duk wanda bai san munin jahiliya ba bai gane kyan musulunci bai gane kyan musulunci ba saboda haka malai yana nuna mana a in har aka wayi gari mutane ba su san mecece ingantacciyar aqida ba mecece lalatacciya malai yace to za a wayi gari ana rushe ginin musulunci ana sauke shi block bayan block ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya mun fahimta ku saboda haka samun ingantacciyar aqida wannan wajibi ne wannan dole ne babu makawa idan har ana so a tsira idan har ana so a tsallake to dole ne mutum ya zama yana da aqida ingantacciya al'umma ta zama tana da aqida ingantacciya daga wannan sababi na farko kenan dake jawo wato kaucewa ko zamiya daga wato ainihin aqida ta gari wanda akan shi akan shi ya kamata mu tsaya na'am sababi na ina mun karanta sababi daya dake jawo wato kaucewa daga ingantacciyar aqida shine al-jahlu bil aqidati sahiha jahiltar ingantacciyar aqida din so akan shi zamu tsaya in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan sababi na biyu shine at-ta'assubu lima alayhi al-aba'u wal ajdad shine mutun ya zama yana da ta'assubanci akan riko da addinin iyaye da kakanni wannan shine abin da zamu tashi akai a sati mai zuwa insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين